الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
يو الهميس شاءك رمضان هجرة تدبود داري هدود 46 ya dace da 13 ga watan uku shekara ta 2025 zamu yi kokarin karasa tafsirin surat Fussilat insha Allah daga aya ta 40 kuma karatun mu na yau yana dauke da bayani akan yiwuwar lalata Islam shin zai yiwu a iya lalata addinin Islam zai yiwu dalilin haka yasa Allah madaukaki ya cika surat Fussilat da bayani mai Allah madaukaki ya ce
innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina أفمن يلقى في النار خير لمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير
الله مدوكك يجي إن الذين يلحدون في آياتنا للا ودن دسوكي إلحادي waɗanda suke ilhadi a cikin ayoyinmu sai Allah madaukake ce la yakhfauna alaina ba su kuya gare mu ba lokaci kakan ji labarin kafirai suna kulle-kulle na kokarin faɗa da musulunci da wuya a samu lokaci mai tsawo labari bai iso gare ka ba sai ka riƙa tunanin yau da gobe akwai lokacin da kafiran nan za su yi galaba shine Allah ya ce a'a ai duk mutumin da yake ilhadi ga ayarsa ba a boye yake ba yanzu kaga duk makircin da kafirai suke kullawa musulunci kai kana ganin Allah bai gani da yawa mutane sukan tsammani kamar Allah bai sani ba to Allah ya bamu amsa a nan la yakhfauna alaina ba su buya gare mu ba wallahi duk inda za a zauna a kulla makirci ga Islam Allah yana gani ya sani kuma ba za su iya nasara ba abinda kawai Allah yake tunatar da mu shine yayi mana tambaya afa man yulqa fi nari shin wanda aka jefa shi a wuta khairun shi yafi alkhairi amma ya ati amina yawmal qiyama koko wanda ya tashi lafiya lafiya ya wuce aljanna a ranar tashin kiyama. Allah ya tambaya tsakanin su wa yafi, wato iyaka Allah yana gaya maka baya ga cewa ba za ka iya fada da shi ba, abinda ma kake jira kawai wuta ne. Kaga ba ma maganar nasarar duniya ba, lahiran ma an riga an maka shiri ba za ka cika ba. Saboda haka yasa Allah yake wannan tambaya, da yayin wannan tambayar saboda ai dan adam yana ganin zai iya, shine sai ya ce to in ima doma shi tun kuje ku yi abin da kuka ga dama, kuje ku yi, in ji Allah. Kai ka sani ko mahaifi ne ya ce je ka yi abin da ka ga dama, to magana ta ɓace rai. To bare kuma Allah, in ima doma shi tun kuje ku yi duk abin da kuka ga dama. Me ya ce? Innahu bima ta'amaluna basir, shi Allah mai ganin abin da kuke aikatawa. Saboda haka Allah ke cewa duk abin da kake gani za ka iya kullawa a kansa ka je ka yi. Kuma tun farko ya faɗa, ya ce la yakhfauna alaina, ba su ɓuya gare mu ba. Babu abin da za ka yi wanda zai ɓuya ga Allah, kuma ba abin da za ka yi ka ci nasara a kan Allah. Ayan nan tana buƙatar bayanin abubuwa guda uku, kuma shi ne yana daga cikin albarkan tafsirin Ibn Usaymin. Saboda yakan ƙarƙare magana, yakan fito da ilimi da yake koye. Ibn Usaymin da ya zo fassara wannan aya, yana tafsirin Surat Fussilat, shafi na 224. Ya ce da farko in ka dubi ayan nan, abinda Allah ya ce, innal ladhina yulhiduna, waɗanda suke ilhadi a cikin ayoyinmu. To kalmar ilhad ya kamata musamman anata, ya ke nufi da al-ilhad. Sai ce al-ilhad huwa al-mailu, asali da larabci. Idan aka ce al-ilhad ana nufin karkatarwa, karkatarwa. Saboda haka da Allah ya ce yulhiduna fi ayatina, waɗanda suke karkatar da ayoyinmu. To ma'anan al-ilhad yana nufin yamiluna fiha, waɗanda ke ƙoƙarin su karkatar da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala. To kuma ayoyin Allah a nan, idan aka ce ayatuna jam'u ayatin, sai ka san ma'anar ayar Allah. Saboda haka akwai buƙatar ka san ma'anan abu biyu a nan. Allah yana magana ne akan masu ilhadi. Masu ilhadin nan ame ya ce a cikin ayoyinsa. To kaga akwai buƙatar ka san abu biyu, me ake nufi da ilhadi, me ake nufi da ayar Allah. Kuma gaskiya ne, domin idan baka san biyun nan ba, baka fahimci ayan nan ba. Sai ka san abu biyun nan, innal ladhina yulhiduna, menene ilhadi, fi ayatina, me ake nufi da ayar Allah. Sai ya ce to ya kamata ka gane ayar Allah kashi biyu ce. Ayoyin Allah kashi biyu ne a cikin Alƙur'ani, a musulunci gaba ɗaya. Na ɗaya ayatun shar'iyya, akwai ayoyin Allah na shari'a, waɗannan su ne ayoyin Alƙur'ani. Saboda haka za a ce na karanta aya ta kaza, sura ta kaza. So kaga kalmar aya tana ɗaukan ma'anar al-ayatu shar'iyya. Idan aka ce ayoyin shari'a ana nufin wahayi da aka yi wa manzon Allah. Al-munazzalu ala al-anbiya wa rusul, ba shi kadai ba, duk manzannin Allah, duk wahayin da Allah ya musu sunan shi ayoyin Allah. Saboda haka idan Allah ya tashi magana akan karantar wanda ya ba mu wani annabi, yana kiran shi ayoyinsa. To wannan kashi guda kenan. Saboda haka in ka dubi, in ka ji an ce ayoyin Allah a cikin Alkur'ani, ana nufin wahayi da Allah ya saukar wa manzanni. Wannan wahayi shi ake nufi da ayoyin Allah, maganganun Allah tabaraka wa ta'ala. To sai na biyu, dama ayoyi ma'anar ta biyu ne. Ma'ana ta biyu shine al-makhluqat, halittun Allah. To wannan su ake kira al-ayatul kauniyya. Kaga kenan ayoyin Allah kashi biyu ne. Ayoyin Allah ta gefen wahayi su ne littafan da Allah ya saukar, al-Qur'ani, at-Taura, az-Zabur. Ayoyin Allah ta sashin halitta, to duk wata halittar Allah wannan ayar Allah ce, kowacce ce. Wannan shi ake nufi da al-ayatul kauniyya. Don haka duk wata halitta da ka gani a duniya ayar Allah ce. Me yasa aka kira ta ayar Allah? Me yasa aka kira ta ayar Allah? Saboda tadullu ala khaliqiha wa bari'iha, idan ka dubi halittar da kyau kurum za ta nuna maka akwai Allah. Duk wata halittar da take duniyar nan, idan ka dube ta da kyau, za ka ga tana isar da kai ga Allah mahaliccinta. Saboda haka yasa ake kiran halittu da sunan ayoyin Allah. To sai Allah ya ce waɗanda suke ilhadi game da ayoyinmu. Ashe kaga ilhadi yana zama ta sashi biyu kenan, ko dai ilhadi ya shafi al-ayatu shar'iyya, koko ilhadi ya shafi al-ayatu kauniyya. Al-ayatu shar'iyya shine a yi kokarin ilhadi ga littafin Allah. Don haka zaka ji wani lokaci kafirai sun yi taro, wani ya ɗauko ashana zai banka ma Qur'ani wuta, kaga wato yana ilhadi ga me? Ayoyin shari'a. Kaga kenan yana kokarin ya tozarta addinin musulunci. To akwai kuma abin da ake nufi da al-ayatul kauniyya. Akwai abin da ake nufi da al-ayatul kauniyya, wato wanda shi ya shafi dukkan halittun Allah tabaraka wa ta'ala. To sai ya ce wa yakunu bi wahidin min umurin salasa. Idan aka ce ilhadi, mun riga mun ji ma'anarta. Ilhadi shi ne karkatarwa. To idan aka ce ilhadi ga ayoyin Allah, kaga kina na kokarin a karkatar da ayoyin Alkur'ani, koko ana kokarin a karkatar da halittun Allah, manufar halittun Allah. Saboda haka dalilai biyun nan gaba ɗayansu a kansu ne Allah yake magana. Yace duk mutumin da zai kokarin ya karkatar da manufan Alkur'ani, ko ya kokarin ya karkatar da manufan halittun Allah, Allah yace la yafuna alaina, ba su goye gare mu ba. To yaya za a yi ilhadi ga Alkur'ani da kuma halittun Allah? Shine yace yakunu bi wahidin min umuri salasa, abubuwa guda uku ne. Na ɗaya idafatuha ila ghayrillah. Yaya za a yi ilhadi ga halittar Allah? Idan ka raba halitta da Allah, to ka yi ilhadi kuma da kai Allah yake magana. Yaya za a yi mutum ya raba Allah da halitta? Ai saboda kafirci. Shine yace imma bi itiqadi musharikin lillahi fiha, ko dai kana tunanin ba Allah ne yayi ba, ko kuma kana tunanin Allah da wani suka yi wannan halittar, ko kuma kana tunanin wani ya taimaka ma Allah aka yi halittar. Kaga ɗayan uku kenan. Imma kana tunanin ba Allah ne ya yi wannan halittar ba, to ka yi ilhadi. Ko kuma kana tunanin Allah ya samu taimakon wani kafin ya yi wannan halittar, ka yi ilhadi. Ko kuma kana tunanin bayan lokacin da Allah ya tashi halittar akwai wanda ya taimake shi. Waɗannan abubuwa guda uku suke tabbatar da ilhadi ta gefen al-ayatul kauniyya. Kuma wannan shine abin da muke ciki a yau. Mutane da yawa suna ilhadi ba su ma sani ba, billahi lazim. Domin a yau musulmi nawa ne yake danganta halittar Allah ga necu? Mutum nawa ne? Saboda haka zaka ce ai wannan natural ne. Wato idan ka ce natural, shi bature fa abin da ya ɗauka, abin ya halicci kansa ne, ya yi kansa ne da kansa, an samu wani sababi, amma dai baya yarda da cewar akwai Allah, bai yarda ba. Musamman idan ka samu kasurgumin kafirin bature, shi gani yake kaman ai ba wanda ma ya yi duniya. Saboda haka abubuwa ne suke faruwa da kansu. Kalmar natural wanda sai da shi kansa Ibn Usaymin yake faɗa, yace masalan alladhi khalaqa as-samaa. Idan yace misali, zaka ji in ka tambaya wa ya halicci sama, sai su ce maka al-quwwatu tabi'iyya, sai a ce maka ai wani ƙarfi ne na ɗabi'a wanda a dalilinsa aka samu halittar sama. Sai yace hadha ilhadun bil ayatil kauniyya. Akwai mutumin da yana faɗin haka amma zuciyarsa bata kudurta ba, domin da yawa mukan yi magana mu kawo kalmar natural, amma dai zukatanmu sun yarda da akwai Allah. To wannan shine dan sauƙin. Amma muddin mutum ya kudurta cewar akwai wani abu natural, domin kalmar natural tana nuna maka kawai abin ya yi kansa ne, to ba zai yiwu ba. Ɗayan uku, idan ka ce abu ya yi kansa, ka yi ilhadi. Idan ka yarda Allah ya yi abin amma kuma an taimake shi, nan ma ka yi ilhadi. Idan ka yarda Allah ya haɗa gwiwa da wani, saboda haka ba shi kaɗai ya yi ba, ba shi kadai ba saboda ka ya hada yayi tarayya da wani kafin aka samar da wannan halitta nan ma kai ilhadi kuma wallahi duka alqur'ani yazo da bayaninsu saboda ka ibnu usaymi ya mana gargadi yace wannan ka tasmiyatul falasifa lahu kamar yanda philosophers suke kira illatun fa'ila wanda shi ake nufi da nature abinda ke iya halitta amma ba wai Allah ba yaquluna suna cewa inna Allah huwa al-illatul fa'ila li hadha al-kawn yace kuma sannan kaman nasara ne kaman nasara da suke kiran Allah uba yusammunahu al-aba suna kiran Allah da sunan uba wannan ma ilhadi ne ga aya kaga wannan ilhadi ne ga gefen littafin Allah tabaraka ta'ala to sai yace kaga kenan in ka yarda ba Allah ne halitta ba kai ilhadi na biyu idan ka yarda i'tiqadu musharikul lillahi fiha akwai wanda yayi tarayya da Allah ta wajen halitta misla an yaqul kamar misali mutun yace allazi yudabbiru al-kauna huwa Allah wanda yake gudanar da duniya shine Allah wannan kuma hakkefa musulma akwai su dan akwai dariku wanda wani ke cewa in ba dan shehi wa ne ba duniyar ma ba za ta tsaya ba to kaga wannan shi ma ya shiga cikin ilhadi sannan na uku i'tiqadu mu'inul lillahi fiha ka yarda cewa wai akwai wanda ya taimaki Allah babu wanda ya taimaki Allah saboda haka za a ce Allahu ajaza an iqamati samawati wal ardi lokacin da Allah ya gama halittar sama da ƙasa sai ya mar nauyi sai da aka samu wani shehi yazo ya tallafa gefe sai aka daga wuf sai ya tsaya to Allah ya hada ukun nan gaba daya a cikin alqur'ani wallahi kuma a aya guda a suratu saba'i aya ta 22 Allah ya ce qul lidhina za'amtum min dunillah ku kira waɗanda kuke bauta kun bar Allah ga abubuwa guda uku inji Allah la yamlikuna misqala zarratin fis samawati wala fil ardi daga sammai zuwa ƙasa duk abinda ka sani ana bauta wanda ba Allah ba bai mallaki ƙwayan zarra ba in aka ce ƙwayan zarra ana nufin mafi ƙanƙancin halitta daga sama zuwa ƙasa babu wanda ya mallake shi in ba Allah ba so kaga nan an kawar da yiwuwar akwai wanda ya halicci wani abu wanda ba Allah ba sai Allah ya ce na biyu wa ma lahum fihi ma min shirkin da Allah ya tashi halittan sammai da ƙasa bai yi tarayya da kowa ba kaga kenan babu wanda ya hada gwiwa da shi sai ya kawo na ƙarshe wa ma lahu minhum min dhahir kuma Allah bai nemi mai taimakonsa daga cikin waɗannan abin da kuke bautan ba kaga ya kore abubuwa guda uku din nan shi yasa yace kullu salasa nafahunna abubuwa guda uku din nan duka Allah ya kore su babu abin da kake gani a duniya wanda wani ya halicce shi ba Allah ba na biyu babu abin da kake gani a duniya wanda wani ya hada kai da Allah suka yi na uku babu abin da kake gani a duniya wanda wani ya taimaka ma Allah wajen halittarsa babu shi to wannan in ka dawo gefen ayoyin shari'a fa kaga ayatul kauniyya kenan yanda ilhadi yake shigowa shine ka raba Allah da manufan halittarsa saboda duk wata halitta da ka gani tana nuna akwai Allah shi yasa aka kira ta aya don haka duk wata halittar duniya ana kiranta aya me yasa saboda tana nuna Allah kuma babu shakka gaskiya ka dubi duk halittar duniya ka sa mai ido wallahi ba za ka dau lokaci ba za ka gane akwai Allah da ka dubi halittar halittar zai nuna maka akwai Allah to wannan yasa duk halittun Allah ake kiran su ayoyin Allah so kai sai ka canza wannan alamar wanda kan a fili take saboda ka ce ai Allah yayi kaza cewa wannan ai dai ya faru ne naturally to abin yayi da kansa kenan to kaga kenan kana nuna cewar akwai halittar da ba ta nuna Allah to babu shakka mutum ya kafurta Allah ya tsare mu to sai ta gefe na biyu wanda ilhadi yana kasancewa ta al-ayatu shar'iyya yaya ilhadi yake zama ta ayoyin Allah na shari'a ayoyin Allah na shari'a shine sakon da Allah ya saukar ga annabawa na daya in mutum ya ƙaryata in ka ƙaryata sakon da Allah ya aiko ma annabawa kai ilhadi na biyu ka canza ma'anar kayi ilhadi, na uku ka saba masakon kayi ilhadi, kaga abu uku kenan. Na daya ka ƙaryata, saboda kai idan aka ce maka ga ayar alqur'ani ka ce ƙarya ne, ga hadisin manzo Allah ka ce ban yarda ba, to wannan ilhadi ne. Shine Allah ya ce to baka buya gare shi ba, yana ganin ka. Na biyu an kawo alqur'anin da hadisin manzo Allah sai ka canza ma'ana, kuma gashi muna gani kiri-kiri, kana karanta littafi zaka, kana karanta alqur'ani zaka ga abinda Allah ya faɗa, ga abinda mai tafsiri yake canzawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa sa istawla, kaga kina da kokarin canza kalmar Allah, saboda kan aka ce Allah yana da fuska su ce ba fuska ake nufi ba, kaga canzawa ne. Wanda ko a larabci ya riga an san al-wajhu al-wajhu, duk inda kaga al-wajhu tana nufin fuska su ce ba fuska bane, to duk inda mutum ya kawar da ma'anar maganar Allah yayi ilhadi, wannan shi ake nufi da at-tahrifu. Sai na uku, na ukun su yafi muni, na ukun su shine saba ma Allah, ka saba ma umarnin Allah, domin Allah ya saukar da alqur'ani da hadisi saboda aiki da su. Sai zama kai musulmi ne, ka yarda maganar Allah ce, baka canza ta ba, amma umarnin Allah ka ji aiki da shi. To saba ma Allah shi ma ana kiransa al-ilhad. To al-ilhad yana kasancewa ta waɗannan abubuwa guda uku, ko dai mutum ya ƙaryata maganar manzon Allah, saboda haka mutum zai ce inna muhammadan masalan lam yanzil alaihi alwahyu innama yu'allimuhu basharun, duk mutumin da zai ce annabi Muhammad Allah bai saukar da wahayi gare shi ba, mala'ika Jibrilu bai taɓa zuwa ga manzon Allah ba, ai wani mutum ne ya haɗa kai da annabi suka tsara Qur'ani, to kaga duk wanda ya faɗi wannan yayi ilhadi. Me yasa aka ce ilhadi? Saboda li'annahu takzibun lima anzala Allah ta'ala, sai ya ƙaryata abinda Allah ya saukar, don haka yasa ake kiransa al-mulhid. Faman kazzaba wa qala inna muhammadan lam yanzil alayhi alwahyu fa huwa kafir. Mulhid shine mutumin da ya kokarin raba alqur'ani da asalinsa. Alqur'ani asalinsa daga Allah ne, idan ka ce ba daga Allah bane kai ilhadi. Na biyu, man harrafaha, me ake nufi da at-tahrif? Gayyara ma'anaha, duk wanda zai canza ma'anar alqur'ani fa huwa mulhidun, saboda at-tahrif yakunu lafzan wa yakunu ma'nan. Akwai mutumin da yake canza lafazin alqur'ani, akwai wanda kuma zai canza ma'anar alqur'ani, saboda ka zaka ga lafazin kalma karara amma sai a canza, ko ko ga abinda aya take karantarwa sai a canza, wannan shi ake nufi da at-tahrif. Sai na uku, mukhalafatuhu, ka saba makarantar manzon Allah. Faman asallaha fa huwa mulhidun, don haka duk mutumin da ya saba ma Allah a ka'idar musulunci mulhid ne. Amma ilhadin laysal ilhadu alladhi tahdumu imanahu, shi kansa ilhadi yana da mataki, akwai wanda ilhadinsa karama ce, saboda haka yasa bai fita daga musulunci ba, akwai wanda kuma ilhadinsa babba ne, wa huwa al-khuruj min ad-din, wanda yana iya kai shi ga fita daga addinin musulunci. To waɗannan bayanai da muka gabatar su ne bayanai mafi inganci game da abin da ake nufi da al-ilhadu, wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake magana akai. Kuma dalili, saboda ayoyi guda hudu ne Allah ya magana akan ilhadi a cikin alqur'ani gaba daya. In ka dubi alqur'ani gaba dayansa, zaka ga Allah ya magana akan ilhadi a gurare guda hudu ne kadai. Na daya a suratul a'raf aya ta 180, Allah madaukake ce walillahi alasmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi aya fi asma'ihi. Kaga nan Allah ya kawo kalmar al-ilhad fil asma'i. Me ake nufi da al-ilhad fil asma'i? Mun yi magana a kansa da muka zo sharhin wannan ayar suratul a'raf aya ta 180, kuma zaka ga bayanin ilhadi ta sunan Allah a littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya kamar Madarij as-Salikin a mujallad na farko shafi na 54, da kuma Bada'i'ul Fawaid, musamman Bada'i'ul Fawaid. a mujallar na farko shafin 169 Ibn Qayyim Jawziya shine malamin da yafi bayani game da ilhadin da Allah yake magana akai a suratul a'raf nabiyu a suratul nahl aya ta 103 Allah yace walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharun lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin kaga nan ma Allah ya magana akan ilhadi amma ilhadin sai yazo ta al-ayatu shar'iyya yazo ta al-ayatu shar'iyya to wannan ibnu taymiya ya magana akan sa al-tahim majmu'u fatawa yana mujalla na 12 shafin 258 كان بعض المشركين يزعم أن النبي تعلمه بعض تعلمه من بعض الأعاجم الذين بمكة متانا مكة كافر مكة وتعبين سكي تشيوا ويأخي ورمتنا أغر مكة واندي كي تقوي دع النبي على القرآن كاكا نمو سيدما الله نيسوك دع القرآن با سكي تشيوا نمتنا أنا كران سأبد ابن الحضرمي أو غيره أكو سونا أي دبان دبان ونوي عبد ابن الحضرمي تو أم أبن سكي تشيوا أي شيوا نمتمين دي زوما كي كوية دا النبي محمد بابا العربي باني تو شين سي الله يتشيوا أي قاتب قادة وروارا كينا لسان الذي يلهدون إليه حرشان دا أكي إلهاد القرآن دا شي أنشي أعجمي ني an ce mai karantar da annabi din ba balarabe bane to sai Allah ya ce a wa hadha lisanun arabiyyun mubin shi ku alqur'ani harshen larabci ne mabayyani ya za a yi ajami ya koyar da balarabe ya za a yi ba zai yi ba saboda haka idan wani ya koya maka ilimi da yarensa ka zo da yarenka zaka karantar albarkan yarencan ya barka ba zai taba yiwa ka zo da albarkan wancan yare ka karantar ba to amma shi alqur'ani duk mutumin da ya san shi wallahi yana jin dandanan maganar sa har zuciyarsa wannan magana daga Allah ne saboda yanda Allah ya tsara alqur'ani saboda kai aka ce bature ne zai koya wa annabi Muhammad alqur'ani ya sa ayi bature ya tsara balaga irin ta alqur'ani kaga ba zai yi ba idan aka koyar da annabi wasu kalmomi saboda kai shi kuma annabi sai ya zauna ya tsara su to akan wannan ne Allah madaukake magana akai shi yasa sai ibn taymiya yake fa kaifa yutasawwaru an yu'allimahu ajamiyyun ta ya za a yi asuran ta cewa ajami ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha alkalam arabi gashi wannan magana kuma ta larabci ne to kaga kenan ba gaskiya bane wannan ayar ita ke karfafa cewa inna hadhal qur'an wannan alqur'anin da yake hannuwanmu wannan alqur'ani da muke ganin sa nazala bihi ruhul qudus babu wanda ya saukar da shi face mala'ika jibril kuma yanda kake karanta wannan yadullu ala anna alqur'ana jami'ahu munazzal min ar-rabb yanda kaji ana karanta shi nan wallahi haka ya sauko daga wurin Allah wallahi lazim haka alqur'ani ya sauko daga wurin Allah نزل من الرب سبحانه وتعالى لم ينزل معناه دون حروفه كرك دوكا وي الله يا سوكد ما انر القران يا زوجير النبي محمد saboda haka shi manzon Allah sai ya tsatsara saboda balarabe ne ya za a tsara wannan magana a fitar da ita suratul shamsi a tsara wannan magana a fito da ita suratul layli babu yanda kaga alqurani tun daga farkon sa har karshen sa har wasalin sa wallahi gaba ɗaya daga wurin Allah saboda kai sa Allah ya ce wa hadha lisanun arabiyyun mubinun ai wannan kalma ta nuna maka duk abin da ka gani a cikin alqur'ani na larabci daga wurin Allah ne tsarin gaba ɗayan sa tsarin Allah tabaraka wa ta'ala ne to Allah tabaraka wa ta'ala ya magana game da ilhadi na uku shine ta wa suratul hajj aya ta 25 innal ladina kafaru إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد سأل الله يتشي ومن يريد فيه بإلهاد بظلم دقوان دي ينفن زيجي مكة yayi ilhadi yayi zalunci nuzikhu min azabin alim sai mun dantana mar daga azaba mai radadi saboda shi ma zai canza manufar Allah me yasa saboda asali makka tunda Allah ya halicce ta sai ya haramta ayi zunubi a garin makka ya haramta a zubar da jini ya sanya magurin hurumi ya bashi daraja saboda haka sai aka wayi gari kai kuma yanzu daga Najeriya ka tara kudinka zaka je maka kai sata da wa kake fada kaga da Allah kana fada da manufar Allah wanda tun farkon halittan samai da kasa yayi tunda ya halicci samai da kasa haka Allah ya fada yawma khalaqa samawati wal ardha ranar da Allah ya halicci samai da kasa a wannan ranan Allah ya ce ya tabbatar da makka tana da hurbi ya haramta zunubi a garin makka ya haramta zalunci a garin makka ya haramta a zubar da jini a garin makka amma sai aka wayi gari a yau akwai mutumin da yake adashi saboda ya samu tafiya aikin hajji dan yayi sata Allah ka tsare mu wannan zaka gani a littafin malamai da yawa to Allah ya yi alƙawari man yurid fihi bi ilhadi duk mutumin da yayi nufi niyyar zai tafi ya saba ma Allah Allah sai ya dantana mar azaba ai kado bayanin Ibn Abdul Aziz bin Bas da ya majmu'u fatawa wa maqalat yana mujallal 16 shafin 135 yace wannan ya nuna cewar man hamma bil ilhad fil haram al makki fa huwa mutawa'adun bil azab al alim da zaran ka kulla niyyar zaka je ka saba ma Allah a makka ba ma sai ka je makkan ba ko baka je ba Allah sai ya maka azaba niyyar kurum ta isa abinda Allah ya faɗa kenan to wuri na karshe wannan aya ta surata Fussilat da muka karanta innal ladina yufiduna fi ayatina la yakhfauna alaina wannan gurin shi ya hada duka nau'in ilhad da al-ayatu shar'iyya da kuma al-ayatu al-kauniyya to sai mu dubi abu na biyu ina makomar mai kokarin yayi faɗa da Allah ai Allah ya bada amsa sai dai baka gane ba kaga da farko yace innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina wadanda suke fada da mu din nan ba su uya gare mu ba to sai yayi wata tambaya tambayar ta baka amsa afaman yulqa fi nari khairun shin wanda za a jefa shi a wuta yafi alkhairi amma ya ce aminan yawmal qiyama ko wanda zai taho ya tsira a ranar tashin kiyama kaga wannan tambayar kurum afaman yulqa ai wannan tambayar natija ce ta magana da ya faɗa a bayan ta cewa la yakhfauna alaina la yakhfauna alaina to ma'anar magana ita ce la yakhfauna alaina wa sanulqihim fin nari shine magana wato duk mutumin da yake kokarin faɗa da mu bai buya gare mu ba kuma sai mun jefa shi a wuta to sai abu na uku in ka dubi ƙarshen ayan Allah madaukake ce i'malu ma shi'tum ku yi abin da kuka ga dama ku je ku yi abin da kuka dama to wannan yana da ma'ana kashi biyu ne abinda malaman tarihi malaman tafsiri da malaman lugha suka tabbatar zaka gani a tafsirin al-Imam Zamakhshari babu Fakhruddin Razi Mafatihul Ghaibi yana juzi na 15 shafi na 19 ya kawo bayanin al-Imam Muhammad bin Ali al-Qaffal al-Imam al-Qaffal yana cikin masana larabci na zamanin farko yace a tsari na larabci in kana amran fi zahiri yana kasancewa khabaru fil ma'ana idan magana ce ta bayyane to yana daukan ma'anar labari ake bayarwa wa maji'ul amri bi ma'anal khabari idan umurni ya zo da ma'anar labari to a tsari na larabci wannan ba sabon abu bane yana cewa kasirun fi kalami saboda haka misali in ka dubi ma hadisan manzon Allah zaka ga akwai hadisin da annabi yake cewa idza lam tastahi fasna' ma shi'ta idan baka jin kunya je kai abin da kaga dama kaga manzon Allah ya faɗa yanda Allah ya faɗa anan yace ku je ku yi abin da kuka ga dama innahu bima ta'maluna basir Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne manzon Allah yace idan mutum ba shi da kunya idan baka jin kunya sai kai abin da kaga dama kaga kamar annabi yana cewa je kai abin da kaga dama alhali ba umurni bane tsawatarwa ne saboda kai dan Allah yake ku je ku yi abin da kuka ga dama a tsari na larabci kaga a zahiri duk mutumin da yaji zai dauka kamar ana masa umurni ne saboda ka kowa yayi abin da yake dama kawai to Allah ba zai fada haka ba inna allaha la ya'muru bil fahsha Allah ya sa mun gane alqur'ani baya tukka da warwara saboda ka Allah ba zai yi umurni ayi alfasha ba idan Allah ya ce ku je ku yi abin da kuka ga dama tunda ya tabbatar mana alqur'ani balarabe ne sai a tambaye larabawa me ake nufi balarabe sai ya ce maka yana nufin kai hankali karkari don haka sau da yawa za a ce je kai abin da kaga dama amma ba wai ana nufin kai yin bane bace rai ne to wannan ma ya zo a littafin Ibn al-Qayyim al-Juzeyya Madarijus Salikin yana juz'i na biyu shafi na 248 yace wa fi hadha qawlani ahaduhuma annahu amru tahdidin ai Allah yana tsoratarwa ne idan mutum yana ganin zai iya fada da shi to Allah yace ya je yayi amma tsoratarwa Allah yake yi wa ma'anahu al-khabaru amma sai kawo ma'anan talabari to haka in ka dubi hadisin manzon Allah da annabi yace idza lam tastahi fasna' ma shi'ta to abinda annabi yake kamar labari yake bayarwa kamar annabi yana cewa man lam yastahi sana'a ma sha'a in mutum bashi da kunya zaka ga yana abinda ya ga dama to kamar Allah yana cewa in mutum bai yadda da shi ba to zai iya tunanin zai yi fada da shi kaga ma'anar sai ta fito a fili in mutum bai yadda da Allah ba to wallahi gani yake zai iya fada da Allah kuma ya ci nasara shine sai Allah ya ce ku je ku yi abin da kuka ga dama din i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir saboda ka wannan a tsari na larabci babu shakka ya taho kuma duka malaman sunna sun tabbata zaka gani a shafin Nawawi ala sahih Muslim da littafin tafsiri da kuma bayanin malaman hadisi me Allah ya ce a gaba
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز
bayan Allah yayi magana akan ilhadi ta gefe biyu ilhadi ta gefen al-ayatu shar'iyya da kuma ilhadi ta gefen al-ayatu al-kauniyya saboda ta ko ina ana fada da Allah ta halittarsa ana fada da shi ta maganarsa ma ana fada da shi saboda haka zaka ga wasu suna kokarin fada da alqur'ani wasu kuma suna kokarin tabbatar da babu ma Allah din suna kore samuwarsa to da Allah ya hada bayani biyu a wuri guda sai ya dawo bayani akan al-ilhadu fil ayati shar'iyya fada da Allah ta gefen alqur'ani innal ladhina kafaru bizikri waɗanda suka kafirce ma alqur'ani ai dama mun ji cewa abinda ake cewa ilhadi ta gefen al-ayatu shar'iyya yana zuwa ta abubuwa guda uku na daya shine at-takzibu ka kareta alqur'ani na biyu at-tahrifu shine mutum ya canza ma'ana alqur'ani na uku su shine kin aiki da alqur'ani waɗannan ma'ana guda uku suke tabbatar da ilhadi ta gefen alqur'ani don haka sai Allah ya yi magana akan kafirce mu alqur'anin gaba daya wanda bai yadda da alqur'ani ba ai shine babban makiyin alqur'ani innal ladina kafaru wadanda suka kafirce bi zikri ma alqur'ani lamma ja'ahum baya ga cewar alqur'ani ya zo gare su sai Allah ya ce wa innahu kun ga alqur'anin nan la kitabun azizun wani littafi ne gagarabadau kaga kenan Allah ya gama magana akan fada da shi ta gefen halittarsa to ta gefen maganar sama yace to bari in gaya ma shi alqur'ani da kake ganin zaka iya fada da shi shi kansa littafin ba fa Allah ba ka san daga sunayen Allah akwai al-aziz ko to sai Allah ya bar nashi daban Allah ya ce ma alqur'ani shi kansa innahu lakitabun azizun littafi ne gagarabadau ba wai Allah kansa ba saboda ka Allah ya ba mu alqur'ani karfi baya ga cewar maganarsa wato kamar Allah yana cewa ba kana ganin zaka iya fada da alqur'ani ba to bani gaya maka dai abokin fadan naka ba a iya ka da shi karfin tsiya ne da shi wato kamar ana nuna maka ji tsoro kar ma a fara fadan don ba zaka iya ba sai kuma ya ce ne
la ya ji al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi
haka
tanzilu min hakimin hamid
sai ya ce la ya ji al-batilu min bayni yadayhi barna bata zuwa ta gabansa barna bata zuwa ta gaban al-qur'ani wa la min khalfihi kuma bata zuwa ta bayan al-qur'ani to ya za a yi ina ne gaban al-qur'ani ina ne bayan al-qur'ani wato abinda ake cewa gaban al-qur'ani shine labarin da al-qur'ani ya bayar labarin da al-qur'ani ya bayar wanda abu ne da zai auku nan gaba saboda ka al-qur'ani shike ba mu labarin abubuwan da za su auku a ranar tashin kiyama wuta ne aljanna ne da tsayuwar hisabi to wannan ta gaban sa kenan kaga yace idan ya faɗi magana ta gaba babu ƙarya wala min khalfihi idan alqur'ani ya faɗi magana ta baya kaga fi ma akhbara an ai alqur'ani ya ba mu labarin abubuwan da suka wuce kan fir'auna samudawa adawa da annabawan farko da bayin Allah waliyyi da sauransu to duk labarin da alqur'ani ya bayar fa huwa haqqun gaskiya kaga kenan Allah yana cewa gaban alqur'ani gaskiya bayan sa gaskiya wa annahu kullu ma akhbara anhu fa innahu sayakunu idan alqur'ani yace kaza zai auku nan gaba to Allah ka zauna jira kurum dan ba abin da zai kawo da wannan abin sai ya tabbata kisa Allah yace ƙarya ba ta zuwa ma alqur'ani ta gaban sa ko ta bayan sa to sai Allah ya cika bayani ma wanda ke nuna maka ai ba za a iya gagaran alqur'ani ba bare a lalata shi saboda me tanzilun saukarwa ne min hakimin ba a ce daga Allah ba aka ce daga wajen wani mai hikima wato wanda ya saukar da alqur'ani maimakon a ce daga Allah sai Allah ya wani mai hikima idan an ce hikima ya san sirrin duniya gaba dayanta wanda ya saukar da alqur'ani ya san sirrin duniya sannan kuma hamidun abun yabo ne saboda haka shi Allah duk abin da yayi sai an yaba mishi babu abin da Allah zai yi wanda daga baya za a kushe babu shi saboda haka tunda Allah ne ya saukar da alqur'ani kar kai tsammanin nan gaba za a kushe ma alqur'ani ba zai yi ba duk abin da alqur'ani yazo da shi zaka samu abin yabo ne kuma duk abin da alqur'ani ya karanta zaka samu akwai hikima saboda wa saboda Allah da ya saukar da alqur'ani to kamar Allah yana cewa inna hadhal qur'an laysa lahu shay'un min al-kadhib kun ga alqur'anin nan babu ƙarya samsam a cikin sa la fil ikhbari amma maba wa ma huwa bayna yadayhi duk labaran da alqur'ani ya bayar labaran abubuwan da suka wuce da labarin abin da zai auku nan gaba komi ka gani a cikin alqur'ani gaskiya ne to a dalilin wannan ayan yasa malaman sunna suka ce dan haka da zaran ka taba alqur'ani to mutum ya fita musulunci babu shakka in ka duba bayanin al-qadhi iyad al-litafin ash-shifa yana juz'i na bishafin 598 yana cewa wa alam ka sani anna man istakhaffa bil-qur'ani duk wanda ya dauki alqur'ani sako-sako kagan ace istakhaffa bai dauke shi da nauyi ba saboda kai sa ba daidai bane ma ya kasance kana dora littafai akan alqur'ani ba daidai bane sai dai alqur'ani ya zama a saman su kuma duk abinda zaka yi na girmamawa alqur'ani kai saboda waɗannan maganganu da Allah ya ka dubi ayoyin nan guda biyu la ya'tihi al-batilu min bayni yadihi wala min khalfihi Allah ya ce tanzilun min hakimin hamidin ga baya inda yake fada wa innahu lakitabun azizun kaga yanda Allah yake daraja wannan littafi to idan mutun ya kaskanta littafin yana samun nakasar imani Allah ya tsare yace awil mushaf aw bi shay'in minhu aw sabbahuma da wanda ya zagi alqur'ani aw jahadahu da wanda ya gardama alqur'ani ba daga Allah bane aw harfan minhu kai ba ma duka alqur'anin ba inda zai ce ban yadda da alif lam mim kadai ba waɗannan harufa guda uku ya ce kai harafi ɗaya ma kurum idan aka ce nun wal qalami sai ce ban yadda da nun ɗin ba au ayatun ko aya guda au kazzaba bihi au bi shay'in min kai duk abin da mutum ya karyata in dai na alqur'ani ne au kazzaba bi shay'in mimma surriha bihi ko ko abinda alqur'ani ya fito da bayanin sa abinda ya shafi hukunci au khabarin ko wani labari au asbata ma nafahu ko alqur'ani yace ba zai yiwu ba kai kuma sai kace zai yiwu au nafa ma asbatahu ko kuwa alqur'ani yace zai yiwu sai kace ba zai yiwu ba kaga kenan kana fada da alqur'ani ko ala ilmin minhu zalika sharadi idan ka san abinda kake yi sai yace au shakka fi shay'i min zalika fa huwa kafirun inda ahli alilmi bil ijma'i sai da kirga wadannan abubuwa yace to wallahi duk wanda wadannan suka hadu da shi ya zama kafiri kuma karka dauka akwai wani malamin sunna da zai sassauce yace duk duniya babu wani malamin kwarai da yace mutumin da waɗannan abubuwan suka uku gare shi bai fita daga musulunci ba shine sai alqabi iya da karanta wannan ayar da muka karanta wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid to daga nan shine sai kaga Allah ya tabbatar ma annabi Muhammad kare da mu da waɗanda suke kokarin fada da shi ba za su yi nasara ba to shine sai ana ba mu annabi hakuri kuma me Allah ya ce masa
ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka lahu maghfiratun wa dhu 'iqabin alim
Allah ya ce masa ma yuqalu laka ai ba abinda za a fada maka ya kai Muhammad wato al-istihza'u wa sukhriya da zolaya da izgilanci da bakar magana wallahi babu mutumin da ya wahala wajen isar da sakon Allah kamar manzon Allah wallahi babu kuma da kansa annabi ya faɗa yace ba a taɓa yin ɗan adam da ya wahala ta wajen isar da sakon Allah kamar ni ba manzon Allah ya ga wulakanci iri-iri saboda haka in kana karanta alqur'ani zaka ga yanda Allah yake kararashin sa ma yuqalu laka duk abin da ake faɗa maka fa ya kai Muhammadu ba a faɗi komai ba illa ma qad qila lirrusul min qablika an faɗa ma manzannin da suka zo kafin kai kaga ana ba shi hakuri ne to wannan ai yana kama da inda Allah yake faɗa a suratu zariya aya ta 52 kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun Allah yake kamar yanda kaga suke faɗa maka a ce maka mahaukaci a ce maka matsafi yace to ai ba kai kadai bane ma atal ladina min qablihim min rasulin babu wani manzon da yazo a zamanin da face mutanansu sun gaya mar haka shi yasa Allah yake gaya maka kai hakuri inna rabbaka ladhu maghfirati shi Allah malicinka mai yawan gafara ne wa dhu iqabi kuma mai yawan ukuba ne alimu mai radadi saboda haka abubuwa guda biyu din nan duka abin tsoro ne Allah mai gafara ne Allah mai tsananin azaba to da ka daidaita rayuwarka kai Allah ka gafarta mana sai ya ce
walau ja'alna alqur'ana la'azmiyan laqalu lawla fussilat ayatu a'azmiyun wa arabi قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد
ولو جعلناه قرانا اعجميا ان شاء الله yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam da dai mun saukar da shi alqurani abin karatu na ajami misali Allah ya saukar da alqurani da Hausa laqalu la raba za su ce laula fusilat ayatu dan me ba za a fassara mana ayoyin ba walakin Allah ta'ala qad qata'a alaihimul hujja Allah ya katse hujja akan su ya katse hujja akan larabawa saboda kan ka dubi farkon surori guda biyu farkon suratu yusuf Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun saukar da shi abin karatu na larabci saboda fatan ku yi hankali idan ka dubi farkon suratul zukhruf inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilu kaga can yace anzalnahu nan kuma yace ja'alnahu kisa ne yake cewa walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan Allah bai sanya alqur'ani da ajami ba sai ya kawo alqur'ani da larabci da ya kawo alqur'ani da ajami abinda ake nufi da ajami shine wani yare duk wani yare wanda ba larabci ba ajami to da ya saukar da alqur'ani da wani yare da abinda za su ce a ajamiyun wa arabi wato abinda suke nufi abinda Allah yake nufi a qur'anun ajamiyun wa nabiyun arabiyun da annabi zai zo wa mutanen makka amma littafin da yazo da shi ba larabci bane za su ce a'a to littafin ajami ne shi kuma annabin balarabe ne ya aka yi irin wannan kaga sun yi gaskiya wato suna nufin ba zai ai bai kama hankali ba kuma ko kai a tunanin ka ai bai dace ba misali in za a tura wa hausawa annabi ai ya kamata bahaushe ne ko to sai zamanto za a tura musu annabi sai aka dauko wani littafi littafin ba na hausa ba aka ba ma shi wannan annabin ko bahaushe to kaga aiki ya same shi saboda sai ya yi karatu ma sai ya je ya wahala wajen ilimin ka saboda haka abun bai ma dace ba shine Allah yake cewa da mun yi hakan da abinda za su faɗa kenan ai kaga Allah bai yi ba ai cewa yayi walau ko ai bai yi hakan ba saboda haka Allah yana tabbatar da inda a ce an turo annabi da wani yare da abinda za su faɗa kenan kuma kaga a farkon suratu Ibrahim nan ma Allah ya tabbatar da cewa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba mu taba aiko wani manzo ba face da harshen mutanansa me dalili li yubayyana lahu saboda ya musu bayani so kaga kenan shi alqur'ani Allah ya saukar da shi da larabci ba a saukar da shi da wani yare ba bare mutanen makka su samu matsala wajen fahimtar sa shine sai ya ce kulka ga ya musu huwa lil ladina amanu huda shi alqur'anin nan shiriya ne ga waɗanda suka yi imani Allah ka samu na ciki wa shifa sannan kuma waraka ne walladina la yu'minuna wadanda basu yi imani da alqur'ani ba kuwa fi azanihim waqarun akwai wani nauyi a cikin kunnuwansu wa huwa alaihim ama kuma alqur'ani yana makanta gare su saboda mutumin da Allah bai yi nufin shiriya gare shi ba wallahi duk irin wa'azin da aka yi masa da alqur'ani ba zai shiri ba Allah ka tare mu yasa Allah ya ce ulaika yunadawna min makanin ba'id ko kiran su ake to kira ake daga wuri mai nisa ga kaga mutum kana masa wazi da alqur'ani amma ba zai karba ba saboda me Allah bai yi nufin zai shiri ba tamfar kana kiran sa ne daga wuri mai nisa to wannan aya take nuna mana cewa alqur'ani yana da albarka mai dimbin yawa Allah ka tabbatar mana da albarkan da yake cikin sa kaga dai Allah ya tabbatar alqur'ani shiriya ne kuma babu shakka gaskiya ne wannan ba sai an gaya wa musulmi ba ka dubi albarkan alqur'ani da aka ce ma ramadan ya tsaya idan aka fara tafsiri babu dare babu rana za ka ga mutanen da sun yi nisa sun bar Allah amma sun dawo saboda albarkan karatun alqur'ani saboda ka dan an ce ma alqur'ani shiriya wannan a fili yake duk musulmi ya sani Allah ka kara mana shiriyarsa kuma sai Allah ya ce alqur'ani waraka to wannan kalma ta waraka tana daukan ma'ana biyu ma'ana ta farko warakan Allah da kansa ya fassara ya zo a suratu yunus aya ta 57 ya ayyuhan nasu kad ja'atkum maw'izatun min rabbikum sai Allah ya ce wa shifa'un lima fis suduri ashe kaga Allah ya faɗa mana warakan alqur'ani na cutar da take kirji ne wace irin cuta ce take cikin kiraza abinda ya shafi shakka abinda ya shafi shirka da sauransu tsoron wani wanda ba Allah ba da son wani abin bauta wanda ba Allah ba cututtukan zuciya alqur'ani yana warkar da su to wannan fassara guda kenan to amma duk da haka alqur'ani shifa'un min amradil abdani qur'ani kuma waraka ne game da cututtukan jiki saboda ka duk mutumin da ya kamu da rashin lafiya ya kamata kada ya bar alqur'ani kada ya yarda ya bar alqur'ani idan kana da dan uwa yana jinya ko yana asibiti yana kwance a ba wai in ka zo ce ka dinga kulawa da shan magani a bayan wannan ka ce a kula da alqur'ani a kula da alqur'ani me dalili saboda Allah ya faɗa a suratul isra'i wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin kaga kenan a cikin alqur'ani akwai waraka akwai rahama ga masu imani don haka shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hadisi ya tabbatar idan aka samu rashin lafiya a gidansa kamar yanda ka san kai ne a gidanka ba a rasa panadol da shi kuma manzon Allah ba a rasa kul huwa falaki da nasi saboda ka da zaran wani ya ce banda lafiya manzon Allah zai ce zo sai karanta mai falaki da nasi ko ya sa ya karanta ko annabi ya karanta ya shafa mar jiki kaga ya gwada cewar kada mu rabu da alqur'ani ta wajen magani mu riga amfani da alqur'ani saboda me saboda dacewa da abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa na wato albarkan da ya saukar a cikin wannan littafin me Allah ya ce a gaba
wala qadata na musal kitab faqtu lafi ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب
وتدو أنما راراشن النبي محمد الله يكي الله ينا راراشن النبي صلى الله عليه وسلم أي كاجي يكي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك كاجي راراشن Muhammad duk abin da aka gaya maka wallahi an gaya wa manzanni kafin kai to nan kuma sai Allah ya ce dan mutanen Makka suna shakkan gaskiyanka walaqad atayna Musa al-kitab annabi Musa mun bashi littafi faqtu lima fi akai sabani game da littafin mabiyan annabi Musa su da kansu suka yi sabani game da littafin sai Allah ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika in ba dan akwai kalmar da ta gabata wajen Allah ba cewar Allah ya jinkirta akwai kiyama laqubiya bainahum da hukunta tsakaninsu saboda raini da kaskancin da suka nuna ma at-taura wallahi raini da wulakancin da mutanen Makka suka nuna maka bai kai shi ba kaga Allah yake gaya ma annabi Muhammad wulakancin da annabi Musa ya samu shi bai samu ba har ma yana nuna mar in ba don Allah ya hukunta akwai lahira ba da ya kifar da su gaba daya saboda wulakancin da aka yi wa annabi Musa alaihi salam sai Allah yake kuma karka manta wa innahum lafi shakkin minhu murib har yanzu mabiyan annabi Musa suna shakka game da littafin shakkan nan mai sai ya kokonta wanda ba za su barshi ba har zuwa mutuwar su dan haka yasa faminhum musaddiq faminhum almusaddiq fasamu wani ya ce maka shi ba yahude ne yana gaskanta a tauran wa minhumul mukazzib wani kuma ya yadda ba yahudan ne amma bai yadda ma da a tauran ba saboda kai sa zaka ga banu isra'ila kafircin su kamar waɗanda ba a taɓa su littafi ba me yace gaba
man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alayha وما ربك بظلام للعبيد
من عمل صالحا فلنفسه don haka wanda yayi mai kyau wanda ya aikata mai kyau yayi makansa Allah ka samu yayi masu kyau wa man asaa fa alaiha wanda ya munana aiki to ya munana aiki makansa to kamar Allah yana cewa inda ya fada da zuwa a can baya inda ya fada a baya yake cewa i'malu ma shi'tum ku yi abin da kuka dama to kamar haka ne yake faɗa ne yace in kayi mai kyau don kanka in kayi mara kyau don kanka shi ne sayyidina Ali yake cewa ai duk abin da kaga kana yi a duniya wallahi sakamakon zai dawo kanka a lahira kamar kana ma kanka ne saboda ka in kayi mugunta muguntar za ta dawo kanka a ranar kiyama duk muguntar da dan adam yayi wallahi sai ya dawo kansa a ranar kiyama wanda aka yi wa muguntan sai ya yi ma Allah godiya akan wannan mugunta da aka yi mai saboda kai sa kamar an cuce ka ne shi sa kaga za a cuci mutum amma sai Allah ya kyale yana kallo a ba wai azalimin ya sha bane yana son ka samu babban rabo ne wa ma rabbuka bi dhallamin lil abidi shi Allah mahaliccinka ba mai zaluntar bayi bane me yake me yace gaba
ilahi yuraddu ilmu sa'a وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد
أديك أنا مقدم kiyama saboda duk inda aka ce akwai azalimi kaga kenan ana jiran lahira to kai zaka ce kai lahira tayi nisa a ce a tayi nisa ba na ilaihi yuraddu ilmu sa'a ana mai da sanin lokaci ga Allah tabaraka wa ta'ala kaman yanda ya fada a suratul a'raf wato babu ma inda zaka samu wai Allah ya ce akwai wanda ya san ranar karshen duniya babu duk alqur'ani duk hadisin manzon Allah idan ana maganar sa'ar ƙarshen duniya sai a ce ilaihi yuraddu ilmu ana mayar da ilimin zuwa ga Allah a suratul a'raf yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha qul ilmuha inda rabbi ka gaya musu sanin ranar kiyama tana wurin Allah ba ma karka manta ba abinda Allah bai sani ba kuma ta khuruju min samaratin min akmamiha babu wani kwansa na ɗan ice da zai fashe a samu ‘ya’ya face a cikin kwansan Allah ya san abin da ke ciki kafin ma ya buɗe wa ma ta hamilu min unsa babu mace da za ta ɗauki ciki wala ta ba'u ko ta haihu illa bi ilmihi face da sanin shi wa yawma yunadihim akwai ranar da zai kira kafirai aina shuraka'i ina abokan tarayyan nawa kaga anan a duniya Allah bai magana amma a lahira idan aka taru a filin hisabi sai Allah ya ce maka kafirai kun ce akwai abokan tarayya na ina suke to fa shi na ke cewa ranar da ido zai raina fata to ka ji abin da za su ce a zannaka mun sanar da kai ma min na min shahidin babu wani mai shaida a cikinmu kaga sun karya ko ce ina abokan tarayyan ya ce a babu mu ba mu sani ba kaji kuma saboda tsoron Allah sun manta Allah ya san komai shi yasa ya ce
wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhallu ma lahum min mahis
wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl abinda suke tabauta da aka ce yad'una ana nufin ya'buduna akasari kalmar adda'awa takan zo da ma'anan al-ibada dalla anhum ma kanu yad'una ma kanu ya'buduna min qabl abinda suka bauta ma a duniya ya bace musu sai gashi suna yin ƙarya gaban Allah wa zannu ma lahum min mahis saboda me sun yi tsammanin ba su da gurin gudu shi yasa ba za su iya faɗan gaskiyar ba babu gurin gudu ma min mahis shine maharibin me Allah ya ce gaba
la yas'amu al-insanu min du'a'i al-khayr wa in massahu ash-sharru fa ya'usu qanun
yake muna magana ranar hisabi ranar da Allah zai saka mutane akan zalunci ka san da yawa a yau idan azalimi yana zaluncinsa ana ta'addu'a ana ta'addu'a sai mutane su ga kamar ma Allah bai ji ne ce abin daɗe muna addu'a Allah ya ce a'a yana nan yana ji yana kuma gani Allah ya fi kowa ji ya fi kowa gani sai ya ce la yas'amul insanu min du'a alkhair in dai alkhairi ne dan adam bai kosawa zaka ga yana yi har ma ya nemi a taya shi wai masahu sharru amma idan sharri ne ya samu dan adam fa ya'usun qanutun sai ya yanke tsammanin samun alkhairi da kuma kubuta daga sharri dayan biyun nan wannan yana daga cikin alkaba'ir wato komi tsananin damuwa idan mutane suna addu'a kada a yanke tsammani Allah zai amsa kada mu samu karaya ko da wasa domin karayar zuciya tana cikin al-kaba'ir, tana cikin zunubi mafi girma a wurin Allah. Zaka gani a kitabul kaba'ir na al-Imam Zahabi, wanda shine zunubi na 68 wanda ya samu takikin mashhur Hassan. Sannan akwai littafin Az-Zawajir na Ibn Hajar al-Haytami, juz'i na farko, shafin 87. Me bambancin kalmomin nan guda biyu? Me bambancin waɗannan kalmomi guda biyu? Al-ya'asu min rahmatillah, al-qunutu min rahmatillah. Me bambanta su? Allah ya haɗa su a wannan aya. Allah ya ce fa ya'usun qunutun, gaba ɗayan su. Alhali ma'anarsu guda ne. Ma'anarsu guda ne, amma ta inda suka bambanta shine ta nahiyar da damuwa ta zo. Kamar misali, idan aka ce al-qunut, wato shine yastabqutu rahmatullah, me yanke tsammani shine mutumin da ya shiga damuwa, akai ta addu'a sai ji kai ba za a taɓa fita daga addu'an ba, to wannan shi ake cewa al-qunutu min rahmatillah. Wanda ake cewa al-ya'asu min rahmatillah ba al-qunutu ba, shine mutumin da zai kasance wato yana neman wani abu bai samu ba, ya dade yana nema, ƙarshen ta sai ya yanke tsammani zai samu. So kaga bambancin su kenan. Amma dukkan su ai yanke tsammani ne daga Allah. Wannan yana yanke tsammanin kawar da musiba a kan shi, wannan ya yanke tsammanin zuwan rahama makansa. Saboda haka in mutum yana kwance ba shi da lafiya, an kai shi asibiti na an je nan an yi magani, abubuwa sun faskara, sai ji ya karaya ba zai warke ba, ko kai ka karaya cewa wani dai ba zai warke ba, don haka ba daidai ba ne, babu shakka haramun ne, yana daga cikin mafi girman zunubi. To abinda ma malamai suke cewa wannan bai kamata a same shi ga musulmi ba, saboda yana raba mutum da imani. Ta yaya aka faɗa? Don in ka dubi inda Allah ya yi magana a kansa a cikin Al-Qur'ani, kamar misali a suratu Yusuf, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun, babu masu yanke tsammanin zuwan rahamar Allah sai kafirai. Saboda ka in kaga ka cire tsammanin zaka warke, to babu shakka kafirci na tare da kai. Ka cire tsammanin addu'an da kake ta yi na rabuwa da talauci ko bashi, Allah ba zai amsa ba, da ka cire wannan tsammani, to mutum ya shiga kafirci. Sannan in ka ɗauki ɗaya ayar kuma wanda ta zo a suratul Hijr aya ta 56, Allah ya ce وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, waye wanda zai yanke tsammanin rahamar Allah in banda batacce. To kaga can an ce kafiri, na an ce batacce, babu dama-dama. To la yumkin lil mu'min an yayi asa, bai kamata mu'mini ya yanke tsammanin zuwan rahama ko tafiyar wata azaba ko wata damuwa gare shi ba. Me Allah ya ce a gaba?
وَلَا إِنَ ذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِنْ من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.
الله مدوكك يكي بعد بياني جمدا متى أنند دامواتك سوكامو سيتا الدعاء بسوك إجابة با سيسو كرايا ببالي فيني سيتي تواقويتك متى أنكما واندا ياشي داموا أكيتا الدعاء الله بكود داموار با سييرد Allah ka tsare mu. Wallahi akwai su. Mutumin da za a yi addu'a, a yi addu'a, a yi addu'a ce kai, shi bai zama akwai Allah ba. Allah ka tsare mana imani. Shi ne sai Allah yake magana a kansa, ya ce wal in azaqnahu rahmatan min ba'di darra'a masad. Ana nan yana cikin wannan damuwar, sai Allah ya kawo sauki. Dama kuma ya yarda, ya bar addu'a. Sai da ya bar addu'an sai sauƙin yanzu, don bayan da Allah baya. To abinda zai ce, la yaqulan na hazali, ya ce wannan ba Allah ne mun ba, dama aiki na ne da kokari na da dabarbaru da nayi ai kaga da da nake addu'a ba samu saukin ba amma yanzu da na kama kaza da kaza shikenan wama azunnu sa'ata qa'ima don haka ni ban ma yadda ma akwai kiyama ba wala irjitu ila rabbikum tunda dai abun haka ne koda ma za a mai da ni ga Allah inna li indahu lal husna ya nuna cewa zan samu abu mai kyau a gaba koda na bashi kaga ya nuna yayi ridda amma Allah ya bashi a duniya sai ke ganin to tunda haka ne ko a lahiran ma zai samu aljanna sai ce Allah yake falanunabbi anna alladhina kafaru bima amil lalle za mu ba mu kafirai labarin abinda suka aikata wala nuziqannahu min adhabin galiq kuma lalle za mu dandana musu daga wata azaba mai kauri Allah ka tsare mu me yace
wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa la'a bi janibi wa idha massahu ash-sharru fa dhu du'a'in 'arid
to wannan dabi'ar dan adam ne gaba daya wa idha an'amna 'ala al-insani idan muka yi ni'ima ga dan adam a'rada sai ya bijire wa na'a bi janibi kaga wato ya janye gefansa babu ko taimako ga bayin Allah idan aka ce na'a taba'ada ya nisanta saboda ka abinda ake so ka zama abokin hulɗa zaka ga mutane da yawa in sun yi kuɗi to sun bar abokansu na farko za a sake wasu abokai ne dan waɗancan za su kwace kuɗin za a sake wasu abokai mawadata shine ma'anar na'a bijanibihi Allah ce wa idza massahu sharru amma idan sharri ya samu dan adam fa fa zu du'a in arid mai addu'a ne mai fadi bayan yana yi kuma zai ce ku taya ni addu'a qul ara'aytum in kana min indillah
thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id
wato an zo karshen sura sai Allah yake tambayan mutanen Makka don dama can Allah yana rarrashin manzonsa ne kul ka gaya musu ara'aytum in kana min indillahi kuna gani qur'anin nan da ba kwa so in ya tabbata daga wurin Allah ne thumma kafartum bihi sai kuma kuka kafirce ya tabbata daga wurin Allah ne gashi kun kafirce shin tsakanin ni da ku waye asara man aballu mimman huwa fi shiqaqin ba'id waye mafi bacewa kamar wanda yayi nisa ta wajen saba ma Allah mahaliccinsa to sai Allah ya alƙawari ya ce
zalurihim atina fil afaqi wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in
wato Allah ya yi alkawari shi kafiri idan ma bai dada alkur'ani ba tunda alkur'ani yana nuna maka akwai Allah to ai hanyoyin da Allah zai nuna maka yana nan suna da yawa Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi za mu nuna musu alamomin samuwarmu alamomi da suke tabbatar da mu a sararin samaniya wa fi anfusihim kai hatta a cikin jikunansu a jikinka Allah zai nuna maka cewar akwai Allah jikinka kullum kuma gashi muna gani hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq sai ya bayyana gare su cewa Allah gaskiya ne Allah gaskiya ne domin ana magana akan ayoyinsa ne saboda yace sanurihim ayatina kaga lamirin sai ya koma annahu alhaq yana nufin zatin Allah gaskiya ne sai ce awalam yakfi bi rabbika shin bai ishi Allah ba annahu ala kulli shay'in shahidun Allah mai shaida ne akan komai ai ba wai duniya ta bada shaida ga Allah bane ba sai ta bada shaida ga Allah ba shaidar Allah kadai ta isa wannan ya zo kamar yanda Allah ya faɗa a ƙarshen suratul namli qul alhamdulillah sanurikum ayatihi fata'rifunaha haka Allah ya faɗa ka gaya musu alhamdulillah za mu nuna muku ayoyinsa waye shi ana nufin Allah fata'rifunaha kuma sai kun yadda ayoyin Allah ne sai ce wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu karshen suratu sad yace wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin Allah yace lallai sai kun san labarin nan a bayan dan lokaci. Saboda haka Allah yana nuna ma kafirai tabbas hujjojin cewa akwai shi a sararin samaniya, a doran ƙasa, a cikin jikin ɗan adam, ba dare ba rana. Allah yana nuna mana hanyoyi da dama, yake tabbatar mana idan ma baka yarda da Alƙur'ani ba, babu shakka Alƙur'ani daga wurin sa. Sai ya ce ala
innahu fi miryatin min liqa'i rabbihim, ala innahu bi kulli shay'in muhit.
Sai Allah ya ce ala ku sani innahu fi miryatin min liqa'i rabbihim, suna cikin kokwantan haduwansu da Allah. Wallahi shi sai Al-Qur'ani ba maganar mutum bane, wallahi al-azim Al-Qur'ani maganar Allah. Da Allah ya tashi rufe wannan sura sai ya ce ku sani suna kokwanton haduwa da Allah, sai ya ce ala kuma ku sani innahu bi kulli shay'in muhit, shi Allah mai kewaye dukkan komai. Idan aka ce Allah mai kewayewa, ka daina ma tunanin akwai wata halitta da za ta gagare shi. Idan aka ce Allah ya kewaye, ya san gabanka, ya san bayanka, ya san damanka, ya san hagunka, ya san sama, ya san ƙasa. Saboda haka wai ta inda Allah zai hallaka ka abu ne mai sauki, ba ta inda Allah bai sani ba. Amma ya yi alƙawari akwai rana haduwa, kuma wannan rana tana tafe. Allah ka sauke mana haduwarmu da kai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.